إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين من أيوة أبنجي سبحانه وتعالى بوديا واندي بام إيقوان هدوا دومينشي غفا da karatu kamar wanda aka saba a daidai wannan lokaci karatun mu da ya gabata kammalawa ne ga muqaddimar risala ma'ana littafin muqaddimar risala sharhin ta mai suna qatful janadani inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dama muka karanta wannan littafi daga farko zuwa kammalawar shi tun daga darasi na farko zuwa darasi na 50 wanda darasin mu na 50 shi ya ba mu damar kammala wannan littafi na Qatful Janadani wanda kuma insha Allah subhanahu wataala littafin da za mu ci gaba da karantawa ko kuma zamu goda karatun sa a yau suna ne muktasaru zadul ma'adi fi khadi khairil ibadi zadul ma'ad litai ne da ibn al-qayyim al-jawziya rahmatullahi alayhi ya rubuta litai ne wanda yake kashkul menene ma'anar kashkul jakar magori dukkan wani abu da kaka bukata na addini tun daga tsarki haka yi aikin haji haka yi zakka zaka samu waɗanga bayanai karkashin shiryarsu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala saboda ya amfanar da dalibai sai zo madadin littafin yana ainihi kundi guda mai wahalar mu'amala da su dalibai sai zo yayi iktisarin sa sai dawo muktasaru zadul ma'ad fi khadi khairil ibad to insha Allah subhanahu wa ta'ala wannan littafin shi za mu ci gaba da karantawa domin mu samu amfani da alhairi da albarka na abinda magabata suka gadar mana na at-turasul ilmi. Da malam ya buɗa mana da cewa fa haza huwa kitabu muktasar zadil ma'ad, wanga wa litahi ne da ake kira muktasar zadil ma'ad, wanda kamar da ya ambata a Muhammad ibn Abdul Wahhab yi iktisarin sa At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, wanda kuma tuqaddimuhu daru tawqifiyya litura mabuga, wanda ake ce ma daru tawqifiyya litura, wanda take kokarin zakulo littafai na gado na musulunci waɗanda suke suna can boye, ta jawo su, ta buga su, ta tsara su, ta kyautata su domin al'umman musulmi su ci gajiya da fa'ida. Ina roƙon su ma bisa ga wannan hidima Allah ya saka musu da alkhairi. Muna roƙon Ubangiji subhanahu wata'ala ya sa wannan aiki ya zama aiki mai ikhlasi, ma'ana mai samun tsarkakuwar niyya, kuma ya zama aikin ga ya zama da manufar huskar Ubangiji mai girma. Kuma ita wannan mabuga tana fata da ƙaunar cewa Allah ya sa wanga aiki ya zama mai amfani ga al'umman musulmi. Hakika shi Allah mai iko ne ga dukkan komai, kuma sarki ya tabbatar ma Allah. To shi dai Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala, wanda shine muallif na littafi, za mu ambaci kaɗan daga cikin tarihin rayuwarsa ba tare da tsawaitawa ko yawaitawa ba, wanda shine zai fassara mana wane ne Ibn al-Qayyim. Yana daga cikin magabata ko ko a'a na yanzu ne? Suna ne da dangantaka sai da kuma lokacin haihuwar shi Ibn al-Qayyim. Suna ne Muhammad bin Abi Bakr, Muhammad ibn Abi Bakr. Shi suna ne Muhammad, a suna ne sunan mahaifi ne Abu Bakar, kaka ne bin Ayyub, bin Sa'ad, bin Haris Az-Zurra'i summa Dimishki, wato ɗan ƙasar Dimishka ne, ma'ana Syria ta yau. Kamar da Laraba sun ka saba, za kai ta jingina kanka da kaka na farko da kaka na biyu, da wani za ka gama ya yi haka. Ana ce mai Shamsuddin kamar lakabinsa kenan, ana ce mai Abu Abdullah, Allah ya ba shi ɗa daga cikin diyane, wanda dama idan za a yi maka kinaya a kira ka da suna, a haɗa da sunan ɗanka daga cikin diyanka, to ɗan farko shi ne za a ambata a haɗa shi tare da kai. Ya samu ɗa na farko kenan, Abdullah bin al-Qayyim al-Jawziyya. Walida al-Imam ibn al-Qayyim an haihe al-Imam ibn al-Qayyim a cikin shekara ta 691 hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tana da shekara 691 aka yi shi marubucin wannan littafin Ibn al-Qayyim, wanda kenan idan mun gwada daga radda aka haihe shi zuwa yau za mu samu shekara 748. Ibn al-Qayyim bayan Allah ya kaddara ya shigo gidan duniya, ya tasa to za mu ji neman ilimin Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim ya yi karatu na harshen Larabci, tare da cewa shi asali ne, asalatan Balarabe ne mahaifinsa da mahaifiya, amma ya karanci yaren Larabcin. Ga wani malami da ake ce ma Abul Fathi ya yi karatu gare shi. Haka kuma ya yi karatu ga wani malami da ake ce ma Al-Majadu Tunisi, wayannan da ya karanci Arabiya ga hannunsu. Haka kuma Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi ya yi karatun fiqh ga wani malami da ake ce ma Isma'il ibn Muhammad al-Harani, ya yi karatun fiqh ga hannunsa. Haka kuma ya yi karatu ga Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu ta'ala. Haka kuma ya yi karatu a wani wuri a cikin ƙasar Iraki, wata shiya da ake ce ma Sadr. To ya yi karatu a wannan shiya da ake ce ma As-Sadriyya. To ya karanta ga baba ne, mahaifi ne wanda ya haife shi, ya yi karatun ilimin gado gare shi. Saboda mahaifin nashi ya kasance masani ne game da harkar shi wannan gado. A kuma Ibn al-Qayyim ya yi karatu na usulul fiqh ga wani malami da aka ce ma As-Sufi al-Hindi, ɗan ƙasar India. Sannan kuma ya yi karatun ilimi na usulul fiqh ga Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Malam Ibn al-Qayyim yana da maluma kuma yana da ɗalibai shi kansa. Bayan ya yi karatu a hannun maluma, to yana da nashi ɗalibai. Bayan jerin wannan karatun da Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya yi, to ya lazimci Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, shi Ibn al-Qayyim, lokaci mai tsawo yana tare da shi yana karatu a hannunsa. Kuma ya riko fannona na ilimi da dama ga hannun Ibn Taymiyyah. Sannan akwai wani malami da ake ce ma Ash-Shahabun Nabilisi Al-Abir, shi ma Ibn al-Qayyim ya yi karatu a hannunsa. Haka da Al-Qadi Taqiyuddin Sulaiman, Ibn al-Qayyim ya yi karatu a hannunsa. Haka akwai wata malama mace wadda ita ma ya yi karatu a hannunta, sunanta Fadimatu binti Jawhari, Fadima binti Jawhar, ya yi karatu a hannun wani malami da ake ce ma Isa al-Mut'im, da Abubakar ibn Abdiddaib wa jama'a, ka ya dai karatu ga hannun maluma da yawa. Ya samu Allah subhanahu wa ta'ala ya riko ilimi ne daga hannun malamai mabambanta, har zuwa ga lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya karbe rayuwarsa, ya zama na al'umma sun amfana da abin da ya sama na ilimi. Tun daga lokacin da Allah ya karbe rayuwarsa har zuwa yau, ana cin gajiya ta ilimi da Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya rubuta. Manya daga cikin mutane sun kasance suna girmama shi, kuma suna zuwa suna yin karatu a hannunsa, kamar Abdulhadi da wani daga cikin malamai ko wasu daga cikin malamai masu yawa da suka zo suka yi karatu a hannun Ibn al-Qayyim al-Jawziya ya rubuta littawai da dama daga cikin su akwai wannan da yake rike a hannun mu Zadul Ma'ad fi hadiyi khairul ibad sannan kuma akwai ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin ta takeice dai yana da rubuce-rubuce masu yawa idan ka shiga duniyar ilimi in ka shiga cikin duniya ta ilimi to zaka ci karo da littawai ne da yawa maluma magabata sun yabo akan Ibn al-Qayyim al-Jawziya abu na biye kenan kusan gaba ta biye daga cikin abubuwan da muka tattaunawa na shi Ibn al-Qayyim in mun kalli abu na farko da muka ambata aihuwarsa abu na biyu neman ilimin sa abu na uku malaman sa abu na hudu rubuce-rubucen da yayi to abu na biye daga cikin abubuwa da muke tattaunawa na Ibn al-Qayyim al-Jawziya rahimahullahu ta'ala shine yaban da malamai suka yi a kansa Al-Hafiz Al-Muzi rahimahullahu ta'ala yace a cikin wannan zamani na Ibn al-Qayyim yayi kama da Ibn Khuzaima a zamanin sa aka Ibn Shahab Al-Hafiz Az-Zahabi yayi bayani cewa Ibn al-Qayyim ya kula da hadisi da matanin hadisi da kuma sashen mazajen hadisi kamar wanda yake kula kuma kwarai da ilimi na fiqhu da inganta shi da tabbatar da shi da kuma karantar da shi wannan ilimi to maluma dai da dama sun yabo akan shi abu na shidda abinda ya gito mai na jarrabawa a lokacin da yake raye yana kokarin karantar da mutane addini ya ci karo da jarrabawoyi masu yawa jarrabawoyi masu yawa sun gita ma Ibn al-Qayyim an cutar da shi a wani lokaci an kama shi an daure shi a wani lokaci saboda dai yayi musu ga al'umma cewa bai halatta ga mutum ya daura dabba ma'ana ya daura abin hawansa ya daura sirdi ga dabba ya hau ya nufi wani kabari don zuwa wurin ziyararsa ba a daura dabba kace zaka tashi dai walau ko dan nan zuwa makka ne kace zaka zo ne kai don ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ɗaya kai ka ba wannan to ya haɗu da jarabawa daidai da wannan fatawa ne gabatar haka kuma an jarabe shi a wani lokaci na daban saboda ya yi fatawa cewa ya halatta a yi musabaka gana wa doki gana ka doki mai tsira ba tare da samun na ukunmu ba ni in kawo wani abu ko kai ka kawo wani abu in na tsere ma ko ka tsere min in doka ko ka doka akan wannan ma ya haɗu da jarrabawa mai girma haka kuma an daure shi tare da Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala a wani gari da ake ce ma al'a wanda gidan yari a akwai wannan wurin an ka kulle su an ka tsare su bayan an yawo da shi saman raƙumi ana kewaya da shi a cikin wannan garin ana wulakanta shi ana bugu ne da sanda lokacin da Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Allah shi mishi rahama ya rasu sai aka fitar da shi daga ainihin kurkuku shi Ibn al-Qayyim. A kuma an jarrabe shi a sababin fatawa fatawoyi da yake yi na Ibn Taymiyyah. To ya dai ci karo da jarabawoyi da yawa a cikin da'awarsa da karantarwarsa da rubuce-rubucensa da karantar da al'umma. Abu na bakwai na Ibn al-Qayyim shine rasuwarsa. Allah ya karɓe rayuwar Ibn al-Qayyim al-Jawziya rahimahullahu ta'ala lokacin sallar isha a daren Alhamis 3 ga watan 7 ma'ana watan Rajab kenan. Hijira tana da shekara 751 kenan. Idan muka gwada za mu ga yau kenan da karɓe rayuwa ta yi zuwa yau shekara 688. Wannan zai nuna mana cewa wannan malami ba na yau ba ne. Aƙalla ƙarni 7 da suka shige Allah ya karɓe ransa. Shekara 688. Kenan idan muka tara shekarun da Allah ya bashi gabaki ɗaya, ya yi shekara 60 a duniya. An yi masa sallah a an yi mishi sallah ta janaza. Bayan ya rasu yau, gobe aka yi masa sallah. Bayan an yi sallah az-zuhr kuma an binne shi a wata makabarta da ake ce ma al-babu sagir. Jama'a masu yawa sun rake shi. An samu al'umma da yawa sun raka shi kamar wada kowa ne mai fata. Bayan ka rasu masu rakiya kama tun daga masu yi maka sallah ma a samu al'umma da yawa aka waɗanda za su raka ka zuwa wato ainihin kabarinka. To Ubangiji Allah shi ma Ibn al-Qayyim rahama kuma Allah ya ji ƙanshi. Muhammad ibn Abdul Wahhab da ya zo ya iktisari littahin lokacin da muka karanta littattafai kamar Masa'ilul Jahiliya nashi da kuma Kashful Shubuhat a baya, mun riga mun san waye ne Muhammad ibn Abdul Wahhab. Da haka za mu shiga cikin muqaddimar littahin. بسم الله الرحمن الرحيم ده سنن الله مي رحمه مي جين كاي وبه الثقه والاسم ده شي عبدي سبحانه وتعالى اكي سامن امينتي ده كاريا. الحمد لله رب العالمين غوديا تا تبتا ده الله عبدين تالكاي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إنا شهدين شوا بعد بوتا ما دقسيا سي الله شيك دي. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إنا شهدين شوا أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم باون سني من زنسا. أما بعد, bayan gode ma Allah da salati ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala wal mutafarrid bil khalq. Lalle Allah madaukakin sarki shine wanda ya kadaitu da halitta wal ikhtiyar da kuma zabi. Allah shi ka halittawa kuma shi ka zabe na wanda ya so ya zaba. Saboda haka da Allah ya so a cikin mu al'umma sai ya zabi wasu suka zama manzanni, suka zama annabawa, wasu suka zama annabawa, wasu suka zama auliya, wasu suka zama salihai, wasu kuma suka zama mu'minai, wasu kuma suka zama musulmai. Qala Allahu ta'ala, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin suratul Qasas aya 68, wa rabbuka yakhluq ubangijinka shi yake halittawa ma'ana Allah shike yin halitta wa rabbuka yakhluqu ma yasha ubangijinka yana halitta abin da yaso halittawa wa yaqtar kuma Allah yana zabin wanda yaso ya zaba saboda haka sai Allah ya yi mana hannunka mai sanda kada kai kokari kamar Allah ya baka iya ka zabar ma kanka wani na zaba dai idan ka zaba sai Allah ya baka da dubaraka ya zama baka iya wato yin control din wannan dan da Allah ya baka sai Allah ya ce mana ma kana lakumul khiyara bai kamata gare ku yanzu ku za ku yi zabi bai yiwa gare ku ku yi zabi idan ku yi zabi sai Allah ya kale ku da abin da kuka zaba subhanallah sarki ya tabbatar ma Allah wa ta'ala Allah ya daukaka amma shirkun daga barin abin da suke hada Allah da shi na wani abu na shirka wal murad bil ittiyar abinihi da zabi anan huwa li ijtiba'u wal istifa shine zabi da kuma wani karin zabi wa qawlu cewa da Allah ta'ala yi ma kana lawmul khiyara ma kana lawmul khiyara cewa da Allah subhanahu wa ta'ala yi ay laysa hadha al ikhtiyar ilayhi wannan zabi ba kansu yake ba ma'ana baka da wani abu da zaka iya zabar ma kanka faka annahu al mutafarrid bil hal kamar wanda Allah ya kadaita da halitta ba hannun kowa a cikin halittar da Allah yi kama daga talitan samai da kasai da itatuwa da duwatsuna da mutane da ruwa da sauran duk abin da muke gani bisa ga bayan kasa fa huwa al mutafarrid bil ikhtiyar min kuma hakika shi Allah makadaici ne da yin zabi daga gare shi ma'ana Allah zai zabi wanda yaso daga cikin bayinsa fa innahu a'lamu bi mawaqi' ikhtiyari kuma hakika shi Allah shine masani ga wanda ya cancance zaba kamar da Allah subhanahu wataala ya ambata a cikin littafinsa zaben Allah wurin da zai sauka to Allah shine ya sani kuma shi ya san wanda ya cancanta ya zaba kamar da Allah ta'ala ya wadi a cikin suratul an'am aya 124 Allahu a'lam haisu yaj'alu risalata Allah shi ya san inda zai sanya sakonsa da lokacin da zai aika sakon wa Allah zai ba sako wani lokaci ne Allah zai aika sakon na zama manzo ta Allah shi ya san wannan lokaci wa kama qala ta'ala haka nan kuma kamar da Allah madaukakin sarki ya wadi wa qalu laula nuzila hadha alquran sai suka ce me yasa ba a saukar da wannan alqurani ba ala rajulin min alqaryatayn azim ga wani mutum daga cikin waɗannan manyan alkaryoyi guda biyu masu girma suna ganin don me Allah zai aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam balarabe kamar wanda suke aibanta shi cewa mai warin awaki suna ganin su suka yi cancanta ko dai a ce an aiko shi cikin Yahudawa ko a ce an aiko shi cikin Nasara sai Allah ta'ala ya ce awam yaqsimuna rahmata rabbika kace musto waye halan ku kuke araba rahama ta ubangiji na ubangijinka kuke rabon wannan rahama
basu da amsar da zasu basu wa sai Allah ta'ala yace nanu qasamna bainahum ma'ishatahum hakika mu muke raba musu rayuwar su a tsakanin su bila hayati dunya abinda ma za su ci na rayuwar duniya mu amma su basu shi haka kenan a rayuwa ma ba su san wanda za su iya rayuwa ba in ba Allah ya so ya rayar da su ba bale su dawo suna cewa nissa ba aiko manzo daga cikin su ba ubangiji ta'ala ya ce warafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat hakika mun daukaka sashen su darajar wani sama darajar wani ma'ana Allah ya fifita wasu na saman wasu a wurin daraja suratu zukhruf aya 31 zuwa ta 32 fa ankara subhanahu wa ta'ala alaihim sai Allah madaukaki yayi musu game da abinda suke yi takhayyurum zabin da za su iya yi ma to sani ba su iya ba ma wai su zabi su zaban makansu ba a rayuwar su ma ba su iya tsayuwa da ita Allah ne mai tsaye da rayuwar Allah ne mai ba rayuwar abinci wa akhbara anna zalika ila alladhi qasama bainahum ma'ishatahum sai Allah ya ba da labarin rayuwar su ma wanda ka tsaida musu ita shine wanda ya raba arziki da abinci a tsakanin su mai ba su arzikin su mai ba su abincin su wa rafa'a ba'dahum fawqa ba'din darajat kuma Allah ya daukaka sashen su darajar wasu tana saman darajar wasu ya bibita su wa qawli akan da cewa Allah subhanahu wa ta'ala سبحان الله وتعالى عما يشركون تركيا تبتم مع الله الله يدعوكك تقبرين عبين سكي شركا تاشد الشياء وانا آية تازو عشكين سورة القصص آية 60 تقوت نزاه نفسا الله مدعوكك تركيا تركك لا تنسى يا تركك كنسا أما اقتضاه شركهم daga abinda shirkar da suke yi take hukuntawa to Allah ya tsaftace kansa Allah bai da bukata ga wani Allah bai da gamadda da wani Allah bai da tarayya da wani Allah ya keɓanta daga kadaituwar halittarsa min ibtirahihim waqtiyarihim abinda za su aikatawa ko ma wanda za su yi zabi to duk dai su sani cewa ba su da dama sai abinda Allah ya so wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wa lam yakun shirkum shirkatu bata kasance ba mutadamminan mai kumsa ma'ana lis bati khaliqin ga tabbatar da wani mai halitta siwawu wancin Allah a wurin cewa waye ya halitta Allah to ba su da ja ba su shirka ba su kawo wani suka ce shine mai talitta ba su kawo wani suka ce shine mai azurtawa ba su kawo wani suka ce shine mai kashewa ba basu kawo wani suka ce shine mai rayawa ba basu kawo wani suka ce shine mai saukar da ruwan sama ba amma duk dai wannan bai sa suka tabbaci matsayin musulmi ba hatta Abu Jahl ya yadda da haka Allah ke kashewa Allah ke rayawa Allah ke saukar da ruwan sama Allah ke bada arziki har da shi ya yadda Abu Jahl amma wannan bai bashi damar shiga musulunci ba inda matsalar take waye cancanta a bauta masa shi kadai to nan ne matsalar take saboda ba su yadda ba hatta yunzaha nafsuhu an sai
ainihi ya tsabtace kansa daga gare shi. Duk wani abu na shirka, to ka wanke kanka, ka tsabtace kanka. Allah ta'ala ya tsabtace kansa, ya tsarkake kansa daga duk wani abu mai kama da shirka. Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Kaga tsarki ya tabbatar ma Allah daga barin duk wani abu da suke hada Allah da shi na abokin tarayya. Wala ayatu mazkuratun ba'da qawli, wannan aya an ambace ta bayan fadin Allah ta'ala, fa amma man taba wa amana wa amila saliha, amma wanda ya tuba yayi imani da Allah, ya aikata aiki nagari, aiki mai kyawu, aiki na kwarai, fa sa Allah ta'ala ya ce ana fatar ay yakuna min al-muflihin, ya zama cikin waɗanda za su ci nasara, waɗanda za su samu rabo, waɗanda za su samu tsira. Wannan aya ta zo a cikin suratul qasas aya ta 67. Wa kama annahu khalaqahum, kama wanda Allah ta'ala ya halicce su, ibtara minhum ha'ula, ya zabi wa'annan daga cikin su, ma'ana da Allah ya halitta sai ya zabi wasu. Wa hadha al-ibtiyaru raji'un ila hikmatihi, zabin Allah yana komawa zuwa ga hikimar Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilmihi biman huwa ahlullah, da kuma ilimin da Allah ta'ala yake da shi akan waye ne ya cancanta ya zaba. La ila tiyari haula waqtirahim waqtirahim, ba dan zabin wayancan ba da kuma abinda suke nema. A'a, Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san wanda ya cancanta ya zaba, kuma shine mai yin zabi. Saka ma kana lawmul khiyara, al'amarin kuma baku da zabi akan shi sai abinda Allah ya zaba muku. Wa hadha al-ikhtiyaru fi hadha al-alami, wannan zabi a cikin wannan duniya, min a'azami ayati rububiyyatihi, yana daga cikin mafi girman alamomin zama Allah shine mai halitta. Wa akbari shawahidi, kuma yana daga cikin mafi girman shaidu na zama Allah mai halitta. Shawahidi wa hadaniyati, shaidun cewa Allah shine wanda ya cancanta madauke shi makadaici, wanda ya cancanta a bauta masa. Wa sifati kamalihi, da kuma sifar kammala Allah ta'ala. Wa sidiki rusulihi, da kuma gaskiyar manzanninsa. Allah ne ya zabo su, kuma Allah ne ya aiko su, ba sun zo da kansu suka ce wai su manzanni bane. A'a, Allah ne ya zabe su kuma ya aiko su. Saboda haka manzannin Allah gaba ɗayan su masu gaskiya ne, kuma abin gaskatawa ne, tun daga na farkon su Annabi Nuhu alaihi salam har zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda shine cika makin su. wa min hadha tiyaru min al-mala'ika, kuma ya daga cikin zabin da Allah ya yi a cikin mala'iku. Al-mustafain minhum, Allah ya zabi wasu daga cikin mala'iku, kama wada Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa a hadisi, kuma wanda hadisi ne ingantacce, Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi, haka Imam Muslim ya fitar da shi, wannan kenan wanga hadisi na ingantacce. Wannan hadisin da zamu karanta, Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa, hadisi mai lamba 1658. Shi kuma Imam Muslim ya fitar da shi hadisi mai lamba 2000 441.
Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghayb wa ash-shahada anta taqumu baina ibadi bima kanu fihi yakhtalifun idni lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi-idni innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim.
Aga Allah ya zabi wasu daga cikin manzanninsa kamar wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Allah malikin Jibril da Mika'il da Israfil malikin samai da ƙasa masanin abin da yake boye da yake da wanda yake bayyane kai ke yin hukunci a tsakanin bayinka game da abin da suka kasance suna yin sabani. Ya Allah ka shiryashe ni ga abin da suka yi sabani cikin sa na gaskiya, duk wani abu na sabani to Allah ka azani ga abin da yake shine gaskiya da izininka. Kun ga wannan addu'a da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi mai nuna mana Allah na zabin manzanni daga cikin mala'iku kuma ya sanya su wasu ayyuka kamar wanda yake turo Jibril matsayin aminul wahayi ruhul amin, sannan kuma bayan nan mu muka yi cancanta da mu roki Allah ya shirye mu. Dama shi Allah ya bada labari inna fatana laka fata mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Amma ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda tawadi yana cewa Allah yana cewa ihdini ya Allah ka shiryasan limaktilifa fi ga abinda suke yin sabani a kansa ka shiryashe ni zuwa ga gaskiya bi ma'ana min al-haq zuwa ga abinda yake na gaskiya bi idininka. Kenan mu muka yi cancanta yau mu roki Allah ya shiryashe mu zuwa ga abinda yake gaskiya saboda ba mu da wani shedu ko wani tabbaci na cewa mun samu tsaruwa ko aminci. Ga mai shedu kuma Allah ya bashi kariya kuma yana roƙon Allah wanda shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sai Annabi zira da aminci tabbata gare sa yace innaka tahdi man tasha hakika Allah kai ke shiryar da wanda kaso ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya. Allah ka shirye mu ka azamu akan hanya madaidaiciya. Wa kazalika tarahu subhana akanan zabin da Allah madaukaki yayi ga al-anbiya annabawa bayan ya zabi mala'iku to ya zabi annabawa min waladi adam daga cikin ƴaƴan annabi adam alayhi salam. Wa tarahu rusul minhum kuma ya zabi manzannin Allah. Wani daga cikin annabawa yana da matsayi biyu, shi annabi ne kuma manzon Allah ne, wani daga cikin su kuma ba annabi ne kawai. Bayan haka waqtiyaru rusul zabin da yayi na manzanni minhum daga cikin su waqtiyaru ulul azmi minhum sai Allah kuma ya zabi wanda ake ce ma ulul azmi minar rusul وهم الخمسة المذكورون في سورتي الأحزاب والشورى سوني وين داكي سوبيار ودن داكا عمبتشين سواجكين سوروري قدابيو سورة الأحزاب دكما سورة الشورى ودن دا النبي إيسى عليه السلام دا النبي موسى عليه السلام دا النبي إبراهيم عليه السلام da Annabi Nuhu alayhi salam da shi babban manzo Annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sune ulul azmi minar rusul su annabawa manzannin Allah guda biyar da Allah ya zaba kuma ya ambace su a cikin wayannan surorin guda biyu suratul ahzabi da kuma suratul shura. Waqtiyaru minhum khalilain
kuma haka Allah ya zabi badadayin sa guda biyu a cikin al'umma Ibrahim wa Muhammada ya zabi annabi Ibrahim ya zabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam alaihi ajma'in to Allah ya zabi wadannan su biyu matsayin khalil ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى ولد إسماعيل من أجناس بني آدم نادك تشين زابن دا الله سبحانه وتعالى ينشوى ما كان له من هيرا دان الله ينونا منا شوى بام دونا عبد زابن إيه زابا وا زابن دا الله ييوى دان النبي إسماعيل أتكين جنسي نبني آدم Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zabi dana Nabi Isma'il sannan kuma wanda shine Yaqub sannan kuma sumaktara minhu bani Kinana sannan ya zabi a bani Kinana kuma kabila bani Kinana min Huzaima sumaktara min waladi Kinana Quraisha sannan ya zaba daga cikin ƴaƴan Kinana sai zabi Quraishawa a cikin su sumaktara min Quraishin bani Hashim sannan cikin Quraishawa sai Allah ya zabi bani Hashim sumaktara min bani Hashimin sayyida waladi Adam sai zabi shugaban wato ainihin ɗan Adam cikin bani Hashim ma sai Allah ya zabi guda wanda shine shugaban ƴan adam gaba daya Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi Muhammad tsira da aminci su tabbata a gare shi waftara ummatahu ala sa'iril umam sai kuma ya zabi al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan sauran al'ummomi gabaki daya kama bil musnad amma da yazo a cikin musnad na Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala Muawiya bin Haida marfu'a wannan hadisi yazo da tsiga ta daukakawa wa ma udifa lin nabil marfu'u hadisi ne marfu'i antum tufuna 70 umma ku za ku kammala al umma ta 70 ma'ana an yi al ummomi 69 ku ne cika makin al umma ta 70 antum khairuha amma ku an mafi alhairi na wannan al'umma wa akramuha ku an mai karinci alallah auren ubangiji subhanahu wa ta'ala aka dai wa fi musnad al-bazzar ya zo a cikin musnad na bazzar min hadisi abi darda daga hadisi abi darda shi ma marfu'a an daga hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna allaha subhanahu wa ta'ala qala li isa ibn maryam allah madaukakin sarki ya ce ma isa dan maryam inni ba'ithum ba'daka ummatan ni zan aiko al umma bayan wucewarka ina asabahum ma yuhibbuna hamidu idan abinda suke so ya same su ko suka samu abinda suke so za su yaba ma Allah wa shakaru kuma su gode wa ina asabahum ma yakrahun idan abinda suke kyama ya same su ko suka samu wani abu da suke kyama ihtasabu za su nemi ladarsu ga Allah wa sabaru kuma za su yi haƙuri wala hilma wala ilma babu jimiri babu ilimi ba wani abu da kake da damar yi kai in ba Allah ya yi maka baiwarsa ba jimiri ko ilimin in ba hore ma ba ba za ka samu ba qala ya rab sai annabi Isa alaihi salam ya ce kaifa haza ya wannan ya malici na ya zu wadanga wala ilma qala sai Allah ta'ala ya ce bihim min hilmi wa ilmi, zan ba su daga cikin irin jimiri na hakuri da kuma wani yanki na sani na, wanda wannan hadisi ne maudu'i, ma'ana hadisi da yake an kirkira shi ne, ya zo a cikin Da'iful Jami', hadisi mai lamba 452. Ma'anar wannan karanta shi da ambata ta yi, ka rigai ka san shi gobe, in ka ga wannan hadisi ka san cewa hadisi na da bai tabbata ba, hadisi na da bai inganta ba. Amma sanin hadisin da bai inganta ba na da muhimmanci, don da ka rigai ka san shi, to da zarar ka ga shi ka sani, ba ka da bukata a yi ma bayanin cewa hadisin bai tabbata ba. Wannan kuma kusan shi ne ƙarshen muƙaddima ta wannan littafi, Muktasar Zadul Ma'ad bi Hadi Hayril Ibad. Insha Allah subhanahu wa ta'ala, wannan darasin namu na farko ya kammala daidai ƙarshen muƙaddimar littafi. Kuma idan Allah ya so ya yadda, a darasinmu na gaba, wanda shi ne darasi na biyu, za mu fara da fasali na farko, faslun ikhtassa Allahu nafsahu bit-tayyib. Wannan sha darasinmu na biyu in Allah ya rubuta, in Allah ya kaddara. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna muwafaka da dacewa, Allah ya sa ayyukan mu su zama dan bi ɗaya da shi. To littafin da muke karantawa suna ne Muktasaru Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Daka akwai buƙatar masu buƙata su bida insha Allah yana yiwa a samu domin su ma su ayi musharaka tare da su, suna dibawa ana karantawa dan amfani ya game mu gabaki daya. Muna roƙon Allah ya sauka mana alkhairi wanda mun ka sani da wanda bamu sani ba, ya dauke mana fitina, ya dauke mana bala'i, ya kawo mana alkhairi da sauki insha Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shine ƙarshen darasin namu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.